sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Babban hamsan sojan Najeriya Lieutenant General Attahiru Ibrahim ya rasu a wani hatsarin jirgin sama a jiya Juma'a akan hanyarsa zuwa ziyarar aiki a jihar Kaduna, wacce take fama da matsalolin tsaro a cikin 'yan watannin nan, a cewar fadar shugaban ƙasa. Rundunar sojin sama ta faɗa a wata sanarwa cewa jirginta ya haɗu da hatsari ne a kusa da filin saukan jirage na Kaduna, kana tana gudanar da bincike akan musabbabin hatsarin. Fadar shugaban ƙasar ta ce babban jeneral sojojin da wasu jami'an ma'aikatan sojin ƙasar ne suka rasu a hatsarin na jiya Juma'a. Shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa a wata sanarwar fadarsa, inda ya kwatanta hatsarin jirgin da babban ƙalubale a daidai lokacin da sojojinmu suka lashe takobin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ƙasar ke huskanta. Jami'ai da masana kimiyyar ƙasa sun faɗa da safiyar yau Asabar cewa wasu jerin girgizan ƙasa sun afka a arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammacin China, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu. Lardin Qinghai a kudu maso yammaci da ke kan tsaunin Tibetan da kuma lardin Yunnan da ke kudu maso yammacin China duk wurare ne da ake yawan samun girgizar ƙasa. Girgizar ta lardin Yunnan, wadda ta kai ƙarfin maki 6.1, ta fara afkawa ne da yammacin jiya Juma'a da misalin ƙarfe 9:48 na dare, wanda ya yi daidai da ƙarfe 1:48 na agogon GMT a kusa da garin Dali da ya shahara ga baki masu yawon bude ido, a cewar hukumar binciken ƙasa ta Amurka. Jim kaɗan bayan wasu sa'o'i da misalin ƙarfe 6:04, wata girgiza mai ƙarfin maki 7.3 ta afkawa lardin Qinghai mai yawan mutane mai tazarar kilomita 1,200 a arewa maso yammacin China. A jiya Juma'a, Isra'ila da Hamas dukkanin su sun yi ikirarin samun nasara, yayin da aka ɗan tsagaita wuta bayan faɗa na kwanaki 11. Dubban mazauna Gaza sun bazu akan titunan birnin, yayin da tsagaita wutar ta fara aiki da misalin ƙarfe 2 da sanyin safiya. Matasa sun yi ta kira tutocin Falasɗino da na Hamas suna kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da wasan wuta. A lokaci guda kuma an gudanar da bukukuwa a gabashin birnin Kudus da sauran sassan yammacin kogin Jordan. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a wani jawabi ta talabijin jiya Juma'a cewa ayyukan sojojinmu ya raunata ƙarfin Hamas na aikawa da makamai masu linzami zuwa cikin Isra'ila. An kashe sama da mutane 200, kana an lalata mabuyan Hamas ta ƙarƙashin ƙasa, kana ƙungiyar ta masu ikirarin jihadin musulunci ta ce mayakanta 20 kaɗai ne aka kashe. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta ware dala biliyan 18.6 domin buƙatar gaggawa na ayyukan jin kai a Gaza. Ta ce sama da Falasɗinawa 72,000 ne suka rasa matsugunansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamfanonin Pfizer da BioNTech na Amurka da Jamus masu haɗin gwiwa wurin yin rigakafin COVID-19 sun yi alkawari a jiya Juma'a cewa za su samar da allurar rigakafi biliyan 2 ga kasashe masu ƙaranci da matsakaitan samun kuɗin shiga a ƙoƙarinsu na cike gibi da ake samu wurin raba rigakafin tsakanin kasashe masu hannu da shuni da matalauta. Shugaban kamfanin Pfizer Albert Bola shi ne ba da sanarwar a madadin kamfanonin biyu masu kawanci da juna a wurin wani taron koli na kiwon lafiyar duniya da Prime Minister Italia Mario Draghi ya ɗau nauyinsa a birnin Roma. An shirya taron ne da zammar magance rashin daidaito da ake samu wurin raba rigakafi a duniya, taron da ya tattaro kasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki guda 20 na G20 da hukumar zartarwar ƙungiyar tarayyar Turai da kuma reshen shugabannin masana'antu na ƙungiyar tarayyar Turan. Bola ya ce biliyan 1 farko na rigakafin nasu za su raba shi ne a cikin wannan shekara, kana na biyun kuma a cikin shekarar 2022.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu mai da hankali ne a kan rikicin gabas ta tsakiya tare da Muhammad Kadam Siddiq Isa, wani ƙwararre kan sha'anin ƙasashen Larabawa wanda ke zaune a ƙasar Dubai a halin yanzu. To madalla, dauki ba daɗi tsakanin Yahudawa da Falasɗinawa na ƙara tsananta a halin yanzu, inda kawo yanzu aka sami hasarar rayuka masu yawan gaske daga dukkan ɓangarorin biyu. Ko da yake rikicin ba wani sabon abu bane, domin an shafe fiye da shekaru 50 ana gwabzawa. To amma a wannan karo al'amarin na ɗaukar wani sabon salo. To shin menene ma abin da ya ja wannan rikici na baya-bayan nan? Tambayar kenan da na farewa Muhammad Kadam Siddiq Isa.
To abin da ya sabbaba dai wannan karon ya samo asali ne daga wasu bayanai da suke fitowa daga hukumomin Isra'ila cewa tana nufin fara wani aiki na kwace wata unguwa da ake kira Sheikh Jarrah, wacce take kusa da masallacin Qudus mai daraja. Wannan tsohuwar unguwa ce ta Falasɗinawa, amma Isra'ila tana cewa wai an gina gidajen Falasɗinawan ne akan filayen Yahudawa. Abun kuma sai ya dace da watan azumi, wanda a daidai wannan lokacin wannan bangare na birnin Qudus yana ƙara samun ne musulmi da suke yawan kai kawo zuwa masallacin shi Qudus saboda ibadojinsu na azumi, kuma azumin ma musamman ƙarshen goman ƙarshe wanda suka fi halatta sallah, sannan kuma a lokaci mai tsawo har zuwa cikin dare. To wannan abu shine ya haifar da abin da aka saba dai tukunna na kace na ce tsakanin samarin Falasɗinawa da kuma jami'an tsaron Isra'ila da suke wajen jefe-jefe dai da aka saba da su, kuma harbe-harbe da suke yi da harshashi na roba wanda yake jiwo mutane ciwo, da dauki ba daɗi dai da har ta kai ga sojojin Isra'ila sun kutsa cikin masallacin shi Qudus din, wanda wannan ya tunzura su samarin Falasɗinawa da ma musulmi gaba daya. Aka dinga maganganu da suke nuna tashin hankali da kuma bacin rai. To ana cikin wannan hali ne wanda da wuya a ce dai an yi kisan kai a wannan tsakanin a wannan bangaren. To ita kuma Hamas sai ta fara harban rokoki kan Isra'ila saboda abin da yake faruwa a Qudus. To kuma dama irin wannan arangama a musabayinta daga lokaci zuwa lokaci, aka fara kashe-kashe na farar hula da yara da mata da dai sauransu. To har dai aka zo halin da ake ciki yanzu.
Ko wannan rikici ka iya ta'azzara fiye da wanda aka saba gani a baya?
Bana tunanin abin zai iya yin girma ya wuce yanda aka saba a irin arangamomin baya. Abin dai da aka saba shine ko yaushe haka ta faru. Isra'ila a ƙarshe zaka ga ta kashe ɗaruruwan Falasɗinawa, wanda mafi yawancinsu basu ji ba, basu gani ba. Ta ruguje gidaje, ta ruguje hanyoyi da abubuwa na jin daɗin rayuwa a Gaza. A ƙarshe kuma shikenan a ce an tsaye da wuta ko kuma an dakatar da arangama.
To ne dai Amurka ta tura manzo na musamman domin shiga tsakani, ita ma Majalisar Ɗinkin Duniya da Tarayyar Turai, yoyin ƙasashen Musulmi tuni sun nemi a tsaye da wannan rikici nan take. To an ya kanka iya yin tasirin canza wani abu kuwa?
To waɗannan ɓangarori da kajero na ƙungiyoyin duniya na diplomasiya da kuma manyan ƙasashen duniya, ai rashin niyyar su ta gaskiya na kawo ƙarshen wannan matsalar shine ya kawo ga halin da ake ciki yanzu. Babu wata ƙasa a manyan ƙasashen duniya ko kuma wata ƙungiya, tun daga Majalisar Ɗinkin Duniya, tun daga shi kansa kwamitin sulhu na majalisar, da ƙungiyar Tarayyar Turai, da ƙasashen Turai, babu wata ƙasa wacce take da gaske so take ta ga cewa an yi adalci, an kawo ƙarshen wannan matsala tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila. Saboda a cikin shekara kusan 30 da suka wuce tun bayan da aka yi yarjejeniya ta Oslo a shekarun farko-farkon 1990, an yarjejeniya wacce Falasɗinawa suka yarda da abubuwa da yawa wanda ya nuna kamar sun haƙura da haƙoƙinsu da yawa domin a ƙarshe a samar da ƙasar Falasɗinu mai cin cikin gashin kanta kusa da kasar Isra'ila, suka amince da cewa Isra'ila ta san yadda kasa ce halattacciya, kuma suka amince da sun hakura da kusan fiye da kashi 80 cikin 100 na kasar su, sun karba 20 din kawai da wani abu. Suka yi abubuwa da yawa, amma har yanzu kasar Isra'ila ta ki yadda ta bi waɗannan dokoki da abubuwa da aka sa hannu a kansu karkashin yarjejeniyar Oslo. Hasali ma dai zagon kasa take yi wa wannan yarjejeniya, ta yinda an kai matsayin da a yanzu ba za ma a iya aiwatar da ita a kasa ba, saboda har bangarorin da aka yadda cewa a nan za a gina kasar Palestino mai cin gashin kanta, Isra'ila ta bi ta gine shi da matsugunan Yahudawa dubunnai, wanda zai yi wuya yanzu a iya cewa za a iya shata wata iyaka tsakanin Palestino da kasar Isra'ila. Sannan kuma ba ma shine maganar birnin Kudus, wanda karkashin wannan yarjejeniya an yadda cewa an raba gabacin Kudus zai zama shine garin da za a yi babban birnin kasar Palestino, su kuma Isra'ila su rike yammacin Kudus. To shi ma kaga Isra'ila ta zo yanzu ta ce gaba ɗaya ta soke wannan abun, yanzu ta ce birnin Kudus shine ma wai babban birnin ta. Kuma Amurka ta goya mata baya, musamman lokacin Donald Trump, kuma wannan gwamnatin ta Amurka ita ma ba a sa ran za ta canza wannan kaida ko kuma wannan siyasa ta gwamnatin Amurka da ta kare. Saboda haka su wannan bangaren kenan, amma su kasashe kamar misali kace kungiyar kasashen musulmi da kungiyar kasashen larabawa da ma kasashen larabawa din a dunkule, wannan ba su da ikon da za su iya canza komai ne shi. Saboda a wannan duniyar da ake ciki yanzu, duniya ce ta an ce an waye, amma a zahiri shine iya karfin kasa iya fada a jinta, ina nufin karfin soja kenan. Saboda haka su waɗannan kasashe ba su da wannan karfin da za su iya yin kafada da waɗancan kasashen. Saboda haka su kan ba su da wani abu da za su iya yi a kai, illa dai kira da kuma Allah wadai din.
Kasashen Turkiya da Iran dai sun fi kowa zikewa akan nuna tausayi ga Falastinawa. Tausayi dai kuma wasu na ganin irin wannan mataki na Iran da Turkiya wato tsabagen siyasa ne da kuma a wasu lokutan ka cutar da Falastinawan.
To kasar Turkiya da kasar Iran kowace kasa a cikin su tana da muradunta da take bibiya, wanda yasa take yin abin da take yi akan matsalar Falastinawa. Kowace daga cikin su tana da burin a samar da ko kuma karfafa ingizo da fada aji a gabar ta tsakiya. Iran ita nata burin ya wuce gabar ta tsakiya, ma magana take ta dukkan musulmin duniya. Saboda haka matsalar Palestinawa tana ɗaya daga cikin manyan abubuwan da Iran take amfani da su domin wato yaɗa farfaganda a cikin musulmi na duniya, su karɓe ta a matsayin cewa kamar ita ce take tsayawa matsayin daka akan haƙƙin musulmi, wanda kuma ta ƙarƙashin haka ita kuma sai ta aiwatar da irin nata muradun da take son tabbatar da su. Ita ma ƙasar Turkiya haka ne, tana da irin wannan musamman ƙarƙashin shugabancin shi Erdogan, wanda yake son ya dawo da ingizon ƙasarsa ta Turkiya a cikin ƙasashen Larabawa, amma ta hanyar amfani da hanyoyi da yawa, wanda ɗaya daga ciki shine amfani da musamman ƙungiya ta Ikhwanul Muslimun, Muslim Brotherhood, wanda kungiyar Hamas da kungiyar Islamic Jihad suke kusan bangarori ne na ita wannan kungiyar. Amma a zahiri abinda suke yi zakewa ta magana ta kafofin watsa labarai ta maganganu na caji da sauransu, abubuwan su baya wuce wannan kuma a zahiri baya yin wani tasiri illa ma cutar da matsalar, domin duk lokacin da suke zuga ita Hamas take daukan wannan mataki na ganganci, domin ganganci shine kaiwa Isra'ila irin wayannan haraharan, tana san ita Hamas tana sane da cewa Isra'ila za ta zo Gaza ne ta yi kan mai uwa da wabi, mutanen da suke mutuwa kusan daukacin su, yara kanana da mata da tsoffi wanda ba ruwan su, a kashe su. Alhali su shugabannin Hamas din suna gurare a karkashin kasa da suke gina wa kansu gurare, ko kuma suna wasu gurare boyeyu inda hatsarin ba zai cin musu ba. Wasu ma suna kasashen duniya, sai dai a gansu a tashoshin talabijin na duniya suna wa mutane caji, amma su ba sa gurin. Kuma sannan sun shiga cikin Gaza din nan, duk sun dasa cibiyoyin da suke harba waɗannan rokokin a cikin unguwannin talakawa, wanda kullun abin da ni nake gani shine ya kamata a ce tunda su suke su wannan yakin kuma su a wajen su jihadi suke yi, ya kamata a ce sun samar da wata cibiya ko wani guri wanda daga nan za su dinga harba wannan rokokin, ta yanda zai zama cewa amma Isra'ila za ta kai musu hari ya zama wannan gurin ta tinkara. Amma ajiye makamai a unguwannin talakawa da kusa da gidajensu an maida su kamar garkuwa, alhali su shugabannin ba sa wannan guraren. Wannan abubuwa ne wanda bai kamata ba, kuma kungiyar Hamas tana taka rawa sosai kuma ta dauki wani bangare mai girma na alhakin wa'annan mutanen da suke mutuwa ba su ji ba ba su gani ba a Gaza.
To ko yaya manufofin Amurka kan Gabas Tsakiya musamman irin na gwamnatin Joe Biden zai canza al'amura a wannan yanki?
A bangaren abin da ya shafi manufar Amurka akan matsalar Falastinawa da Isra'ila, wannan babu wani bambanci a duk wani shugaban Amurka da wani dan uwansa, duk wanda ya hau a wannan kusan ita ce manufa guda ɗaya wacce kwata-kwata ba ta canjawa kowane shugaba ne ya hau a White House. Ana samun bambanci kadai a wajen takun yanda kowane shugaba yake tafiyarwa.
Muhammad Kadam Sadiq Isa, kwararre kan siyasar kasashen Larabawa. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashin Hausa na muryar Amurka. Hassan Mainaka nake sallama da ku.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masararrenmu, barkanmu da wanga lokaci, barkanmu da saduwa cikin shirin da dan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amerika da gidan radio Dalol FM na Dogon Duci. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku tarihin garin Dogon Duci da ke cikin jihar Dosu, Jamhuriyar Niger. Mai gabatarwa Abdulaziz Dayuma. Domin shin tarihin garin Dogon Duci, mun yi hira da wannan malamin.
Ni ne Isa Sumana Danni, dan Galadiman Kwana. Kwana shi ne mai garin Dogon Duci, shi ne basarake na nan.
Yau garin Dogon Duci shekara nawa da aka kawo shi?
To mu cikin tarihi, ni kamar irin nau bangare mun ba mu aiki da abin da kun sarrafa kuka ce madat, a ce shekara kaza ne an ka nada abin da muka aiki da shi, da a ce an yi abu kaza lokacin sarki kaza, an yi abu kaza lokacin da an kai abu kaza, da shi ne muke aiki. Amma in kun kai sai kuna iya gano shekarun garin da kun ji dai ba nan ne mun kwar zama ba, da sun ka komo da dauran nan sai sun ka koma can garin su tullu a cikin garin yan tsakanin birni da Bagaji, nan ne garin cikin harko na Arawa. Da sun ka zo sun ka ga misuri ka hudu sai ita sarauniya, amma sarauniya ta uku ta Lugu ta aika sako ta ce aje a gaya musu kar su zamna guri guda tullu ka hudu su watsu su tare kasa, in ba ka dan ba wasu su kwasa tare kasa da tasu tun kasa tasu da kowa shi kama nashi bangare shi ta iko. Sai su mutanen mu sun ka taso garin sun kawar zama sun kai gari da aka ce ma garin Kwanawa, da garin Kwanana sun ka sun kai birnin Bando, sun ka taso da birnin Bando sun kai jini ga jini gana nan tun duwa sun ga da gabas ga tabki har ya kawo sauran saken shi da duwa da itaci. To da can ne sai sun ka taso sun ka sabko kasa gangan tabki wani da aka ce ma Kwakka, da Kwakka sun ka komo Shamu Tsaga. To nan Shamu Tsagan ne sai sun ka rabu biyu, wanda akwai na ga lokacin nan Kwana da Kawa ka ce mishi, ikon da kawai nan da sun kai shawara ka a tashi sai ke toshi za su na da gabas ga dutsen can mai kawa ya da mai zari can za a kawo gari, wanda dan Galadima ne kane ne yace shi mutanen shi ba su zuwa ga inuwar dutse mai kawa, yace ka ga dutsen can ya ka can Dogon Dutsen can yake can za a kawo gari, yace can zai koma sun ka taba garrama sai ke to babu lahi rabuwa bi ba lahi ne ba, sai shi wa ta ce kawo mai zari shi ko to nan ga dan Galadima kawa Dogon Dutse shi amma ne zamu nan ga to kashi yanda an ka kawo gari. Yanzu shekara nawa garai ana misali lokacin da Fulani na Sokoto Usman Dan Hodio yaci gobir ya kona garin su da ake ma Alkalawa, sana akwai garin Dogon Duci yanzu wanda gari sai nan ma sun tarihi su suna iya su kida ya su ga ko shi nan kawai ga abin da muka sani kuma bisa ga kana muka tsaya
suwa ne suka kafa garin Dogon Duci.
An sun kafa shi garin da sunan Dogon Duci suna Kwanawa, shi dan Galadima Arhonan shi ya zo nan ya kafa gari shina dan Galadima, Kwana na mai zari da Kwane mutu sai shi ya zan Kwana, sun ka taso gida abin nan ka kawo sunan daki 40 magadan sarauta kowane an ka bashi nashi wuri ya zamana.
To daga kwana na harko har zuwa yau kwana nawa akai?
To daga kasala har zuwa ga Abdul Karim no makaka yau kwana 20 shine na 20.
Wanne irin kabilwa ke samu
abinda a cikin dogon duci ka gani? Akwai sukur fayanga, akwai adarawa, akwai goberawa, akwai hillani. Mu kwanawa arawa baya garin wadanda su sunan sun cikin garin.
Me ya bambanta garin dogon duci da sauran garuruwa?
To bambanci ne tana dauka fuska biyu. Ya bambanta da sauran garuruwa saboda zaman bariki nan ga. Amma an dauke shi kan tarihi gabanin nasara shi zo shi abinda a bambanci ne gari ne wanda mutanen da a cikin shi kansu game. Kuma abinda a sana'ar su halbi da noma.
Menene mutanen gari ke alfahari da shi?
To abinda kuma bugun gaba da shi mu muna bugun gaba da asalin mu. Mun hito daga aka zama ko dan Ari Kalumbu ne. To wannan asalin namu da shi muke bugun gaba.
To ayyuka ha.
Ki daga noma ne ba noma ba babu wata sana'a. Inde ba yanzu da harkoki yanzu kai zance koko tunda.
Eh kamar ga yanzu mene na ayyukan
sana'a suka yi mutane ga sun kana gani wace iri ba ayi a tai Sokoto a su kaya kuma gabani aka shawaru kana gani ana bi cikin sufuri da kira kuma a tai Sokoto a dauko kaya a tai akai sai hilingi a taka sai cikin mali. Wannan sana'o'in su ne sun ka buda mutane hanya ta arziki.
To a sanin ku akwai wani taki da ake magaran dogon duci?
To takin da akai dai taki ne na kwana gabi ta dodo kwana osal ko masu gungunma haka ne suka hodi da kidi. In baka tambaye su na baka sani sai dai ka ji ana kidi an baka sabin an ka ce ba.
Ko kun san akwai wasu waƙoƙi da an kai ma garin dogon duci?
A kwara ku akwai waƙoƙi da yawa ban san kansu ba kowa na ta yi.
Ne irin kalubale ne al'umma na garin dogon duci ke fuskanta?
To akwai matsaloli da yawa. Matsalar guda ta farko da tabbuwa ya kowa kuma kowa samun ta ido shine ruwa wadanda daga gani ruwan sama inda mana ta kama gudan anguwa waccan ta da yamma dole mutane sun koma daji dan wuri bai zama ruwa duk sun ka gangara da cancana su zo kuma sai su kama ba su shigiya bayan musan yi su shigiya ba kaga wannan babban matsala ta kuma sai an yi da gaske kana a ciwo kanta tunda ruwan nan in an ce da su za a yi sanja su sai karshen tudu an yi wata sai karshen tudu can tsaye na adaramin da a ƙasa ga nan wanda in sun ce can su guda ne ko a wani unhuwani da su bayan wannan fiye da inda aka ce ana noma to akwai matsala ta makiyaya da manoma wannan ita ko babban matsala ta rishin aiki da doka wanda ta hidda hanya ta bisashe su ta yi azab in su kuma su zagi ba su tsaye su shigo cikin gonaki kullum tsayayya ta kullum tankiya ne.
Wanne matsaloli al'umma suke so hukumomi su yi musu magani?
To yanzu dai ka kamar zancen ruwan gama su kama wannan babban matsala ta tunda gudan anguwa ba mu iya tsaya ciki in ka tsaya kuma gidan ka wadda shiga kuma ruwa an suka kama ba su haƙi nan da nan in an samu duwar da ai gota nan ta jaru ba ta kai su daji to an kyauta mutanen dogon duci. Na biyu shine zancen wannan garin gam kare na hillani in an tila samu makiyaya su aiki da dokokin da an nasu na an hida musu hanyu gurikin mu ne an ka amshi an ka hida musu hanya burtali an ba su tsara su gare sai su zo cikin gurikin suna kiyo a gani wannan.
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.